This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake magana akan mitoci 22-25 a jamhuriyar Nijar. Sashen Hausa yana nan a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. Akan internet a saka voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Sunana Bello Galadanci, ina tare da Mahmudu Lalo. Muna fata kun wani lafiya. Yau Lahadi 7 ga watan Yuni. Kafin mu nisa, Mahmudu zai fara da kan labarai.
To, dakarun ƙasar Isra'ila sun maida martani akan yankin Gaza bayan wani harin roka da aka kai musu. Wata kotu a ƙasar Saudiya ta ƙara jaddada hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 10 da bulala 1000 da aka yi kewa wani mutum. Shugaban Amurka Barack Obama yana ƙasar Jamus, inda yake halartar taron kolin manyan ƙasashen duniya na G7.
Babu shakka kuma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shi ma yana cin zamu tubo kuje abin da ake ciki. Sannan da wadawa EFCC ta tsare ne tun bayan fara shugabancin Buhari a Najeriya.
Dole in ka taka doka, in ka zalunci ƙasa, dole a kama ka.
Sannan me ke faruwa ne a jamhuriyar Niger?
Nan da kwanaki kaɗan kuma za mu yi nazari mu gani in ba su ɗauki matakan nuna alamun sun ji abin da muka faɗi ba.
Babu shakka za mu duduba wannan lamari domin mu fahimce shi sosai. Sannan Grace za ta kawo shirin bishara, amma bari fara da cikakkun labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Shugaba Barack Obama ya isa ƙasar Jamus, inda yake halartar taron koli na ƙasashen duniya 7 da suka fi ƙarfin tattalin arziki na G7. An ga Mr. Obama a wajen taron wanda ake kira Bavarian Village tare da shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel, yayin da ake dakon jawaban da shugabannin za su yi a wannan taro. Shugaba Barack Obama ya ce yana sa ran zai gana da takwarar aikinsa Merkel a gefen taron kan makomar dangantakar ƙasashen biyu da kuma yadda za su fuskanci batun takurawar da Rasha ke yi wa Ukraine. Ana ta ɓangaren da ya yi Merkel ta kwatanta Amurka a matsayin ƙawa da abokiyar hulɗa. Batun kasuwanci shi ne zai mamaye batutuwan da za a tattauna a taron, sai dai akwai sauran ƙalubale da dama da ake sa ran za su kunno kai a wannan taro. Har ila yau, wato, wani jami'in tsaron Burtaniya ya ce sun samu rahoton da ke nuna cewa kimanin mutane miliyan 1 da ƙasar Libya na shirin tsallaka tekun Mediterranean mai cike da haɗari domin samun ingantaccen rayuwa a nahiyar Turai. Captain Nick Cook Priest ya ce akwai bayanai da ke nuna cewa wasu bakin haure 450,000 zuwa 500,000 suna jira a bakin teku domin a kwashe su zuwa nahiyar ta Turai daga Libya. A yau Lahadi, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce an aika da wani jirgin ruwan ƙasa mai suna Bulwark ya ceci wasu bakin haure 500, bayan da wani jirgi mai saukar angulu ya hange kwale-kwalensu yana galantoyi a kan teku. Har ila yau, wani jirgin ruwan Italiya da ya kwaso wasu mutane 316 da suka taso daga Libya ya isa gabar tekun yankin Lampedusa. A yan watannin nan an samu kurarar bakin haure da dama zuwa nahiyar Turai. Lamarin da masu fashin baki ke cewa na da nasaba da rashin doka da oda a Libya, wanda hakan ke bude kofar kurarar bakin haure ta kasar. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun ƙasar Isra'ila sun tabbatar da kai wani hari na sama a arewacin yankin Gaza. Wannan a cewar dakarun martani ne ga harbin roka da yankuna da ke ƙarƙashin Hamas suka yi zuwa kudancin Isra'ila. Zuwa yau Lahadi, babu bayanai da ke nuna ko an samu jikata a ɓangarorin biyu. Wata ƙungiyar tsageru dai ta ɗauki alhakin kai harin makamin rokar wanda ya faɗa a yankin da ake kira Ashkelon, mai tazar kilomita 10 daga yankin na Gaza. A yan makonnin nan, marahotanni sun ce an samu hare-haren rokoki da dama daga Gaza zuwa cikin Isra'ilan, yayin da hukumomin ƙasar suka ayyana cewa za su rufe kan iyakarsu da ke ba da damar shiga yankin na Gaza. Wata kotu a ƙasar Saudiya ta ƙara jaddada hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 10 da bulala 1000 da aka yanke wa wani mai amfani da shafin intanet, wanda aka samu da laifin yin ɓatanci ga addinin Islama. Matar Raif Bedawi ce ta tabbatar da matsayin da kotun ta ɗauka a yau Lahadi. Duk da magiyar da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi na a yafe mai. A shekarar 2012, hukumomin Saudiya sun yi wa Bedawi, mai shekaru 31, bulala 50. saboda wani sako da yayi da kuma nuna sakaci ga tsaron ƙasa a lokacin da ya bude wani dandali a shafin internet dake baiwa jama'a damar yin muhawara. Zadai a aiwatar da hukuncin bulalan ne a cikin makonni 20. Daga ƙarshe a yau Lahadi, al'ummar ƙasar Turkiya na kada ƙuri'unsu a wani zaɓe mai cike da tarihi wanda ka iya ba shugaba Recep Tayyip Erdogan damar samar da sauyi a kundin tsarin mulkin ƙasar. A jiya Asabar an yi zaman ɗarɗar bayan da Kurdawa suka gudanar da wata zanga-zangar neman a gudanar da bincike kan wasu hare-hare da aka kai wajen taron gangamin siyasa na jam'iyyar Kurdawan a kudancin birnin Diyarbarik. Akalla dai mutane biyu ne suka rasa rayukansu a waɗannan hare-hare. Kuriyar Kurdawan na da matukar muhimmanci a wannan zaɓe domin za ta yi tasiri wajen baiwa jam'iyyar shugaba Erdogan ta AKP damar samun ƙuri'u mafi rinjaye da take buƙata.
Baki da labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. Marala jama'a, halin yanzu shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya soka a birnin Munich na kasar Jamus domin halartar taron kasashe bakwai da suka fi karfi a duniya ko G7 na Turanci. Ga kakakin shugaban Malam Garba Shehu wanda yake tare da shi a halin yanzu, ma tare da shi akan layi. Garba, yaushe za a fara wannan taro ne?
Ai, yanzu da nake maka magana yau za a fara, amma kuma wanda ya shafe mu, wanda aka kai shugaban Najeriya gobe ne bisa ga lafiya.
Me ake fata za a samu a wannan taro ne?
Ai, ka san su suka bi shi da yake nan. Kuma ba wai da yata kawai suka yi marba, suka ce ya yi lissafin wani irin taimako gudunmawa yake so. Kasashe masu arziki masana'antu za su yi wa Najeriya.
Masu arziki masana'antu.
Na ya samu nasara. Saboda haka ina tabbatar maka a yanzu haka da ya shigo ya zo da lissafin abin da yake ganin zai zama alheri ga mulkinsa da ita ƙasar Najeriya.
Yanzu banda wannan taro na G7, akwai kuma wasu ayyuka da shi shugaban zai yi a nan ƙasar Jamus ko a nan Turai kafin ya koma gida Najeriya?
Ai, gashi nan yadda kowa ma so yake ya zauna da shi, kusan duk shugabannin na manya-manya na duniya sai dai a zaɓi wanda za ya zama da su, saboda zaman namu a nan Jamani ɗan takaitacce ne. Amma zai yi mitin da shugabanni kamar misalin da kuma shugaban bankin duniya a nan Jamani.
Yaushe za ku koma Najeriya?
Kakakin
shugaban ƙasar Najeriya kenan Malam Garba Shehu, mun gode sosai Malam Garba.
Sanu Muhammad zakwato kyaftu. Sanu Muhammad zakwato kyaftu. Sanu Muhammad zakwato kyaftu. Sanu Muhammad zakwato kyaftu. Sanu da yaki zakwato mamman. Sanu Muhammad zakwato kyaftu. Inda an je bakin daga
Marala, batun cin hanci da rashawa, zarmiya da almandahana na arziyan ƙasa na ɗaya daga cikin kuncina daga cikin batutuwa da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka, ya ɗauki alwashin takala a Najeriya. Sai dai matakan da aka ɗauka baya-bayan nan, shin ana iya cewa ana tauna tsakuwa ne don ayata ji tsoro? Ga wakilin murya Amurka Nasir Adamel Hikaya a birnin tarin Najeriya, Abuja.
Tun bayan hawan gwamnatin Muhammadu Buhari mai da'awar yaƙi da cin hanci da rashawa, hukumar yaƙin EFCC ta gayyaci fitattun mutane biyu ne, tsohon gwamna Adamu Murtala Nyako da tsohon gwamnan Borno Alimadu Sharif. Hukumar dai ta bakin kakakinta Wilson Owojeren Nanana ta ɓata na yi wa 'yan siyasa ko wata 'yan jam'iyya bi ta da ƙulle ba ne, don in an duba Nyako ɗan APC ne mai mulki, Sharif kuma ɗan PDP mai adawa. Zargin ko aibanta mu da tsohuwar ma'aikaciyarmu Mrs. Ibika Kutayi cewa mun yi barci na tsawon shekara 8 ba cas bare as geta ce ta yunkurin shafa mana bakin fenti. Shugaba Buhari dai ba alamun ya sanya baki zuwa yanzu a lamarin waɗanda ake gayyatar. In ba manta wa jam'iyyar APC ta bakin sakataranta Maima Labuni ta goyi bayan alwashin Buhari na ba ɗan mowa ko bora a wannan yakin.
Saboda idan aka daina cin hanci da rashawa, aka daina satan nan, za a samu a taskace kuɗi da za a yi wa 'yan Najeriya aiki.
Ni ne Sani Halliru Maiwa, president na Northern Youth for APC.
Idan ka dubi yanzu duk matsalolin da muke nan gurin a Najeriya ne kawai, a cikin gidan mutum ɗaya kawai za a iya samun sama da biliyan 15 a Najeriya ne kawai kaɗai. Mutum ɗaya shine zai karbi kudin ministry gaba daya cinye kuma ba a yi komai ba. Babu responsible kasa wadda za ta yi da a irin wannan abun.
Masana kimiyyar siyasa irin su Dr. Sadiq Abba na Jami'ar Abuja na ganin har Buhari zai yi tasiri a takaddarin lokaci sai ya gaggauta sa kafar wando ɗaya da barayin biro.
Halayen da ya sa dan Najeriya ya hana kansa ci da sha don kawai ya ga Buhari ya hau mulkin nan ya kwace mishi hakkinsa. Daurin mutum ba wai zaɓin Buhari bane. Daurin mutum ko rashin daurin mutum wannan zaɓi ce na kundin tsarin ƙasa. In mutum a hujjoji sun nuna dole a daure mutum. Bumbuwar ba so kawai a zage shi sai ce ba zai daure mutum din ba. Dole in ka taka doka in ka zalunci ƙasa dole a kama ka.
Wato mana dokta baka gane da lamuran ƙasar nan suka dagule aka samu bambanci kamar na kabilanci na addini. Wani lokaci akwai abubuwan da dama ya kamata a yi hakuri kawai a ja layi a ci gaba da yin ayyuka da za su taimaki al'umma.
Akwai dan gaskiya nan amma ba yadda za a yi yadda aka mallan nasu aka tuna fa yau inda muke zannin nan gwamnati ba ta da biliyan daya a cikin account ɗinta. Najeriya tana da mutane sama da miliyan 170. Al'amura ya bi ya lalace ƙasar nan kuma kuɗin nan ba wai ba same su bane, an same su sata aka yi kuma wanda suka yi sata nan an san su suna cikin ƙasar Najeriya. To in aka ce ba za a bi su a karɓi wannan kuɗaɗen ba da wani kuɗi ne Buhari zai shiga gwamnatin Buhari zai aikin nan.
Bayanai dai na nuna Buhari na zaɓar waɗanda zai naɗa majalisar ministoci ne a tsanake don tankaɗe da rairayar masu bunu da marasa bunun cin hanci. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasira da Mel Hikaya daga birnin Abuja, Najeriya. Ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka ne a nan birnin Washington DC. Agogon yanzu karfe 11:12. Yanzu bar makaɗa zuwa jamhuriyar Nijar, inda gamayyar ƙungiyoyin fararen hula suka gudanar da wani gagarumin zanga-zangar lumana domin nuna adawa da gwamnati. Jagoran zanga-zangar kuma shugaban ƙungiyar NPC Arno Azuka, wanda gwamnati ta tsare a kwanakin baya, yana tare da mu yanzu haka. Malam Nuhu, wai menene ya faru jene?
To alhamdulillah lalle a ranar jiya mun sa kira ga al'ummar Nijar maza da mata na igbeminya mai da kewaye domin su hito a yi jerin gwano da taron gagami kuma Allah da ikon shi ya ba da dama ya ba da sa'a wannan taro din an samu an yi shi lahiya an kare shi lafiya kuma mu sai mu ce mun ma Allah godiya alhamdulillah taro ya yi da kyau yadda muke fata shi. Taro ne na 'yan ƙasa domin jan hankalin gwamnati bisa kan abubuwa da dama wanda ake yi wanda suke ci jama'a tuwa a ƙwarya wanda suke hana ma ruwa gudu a cikin tahiyar jagorancin da ake ayyau a cikin ƙasar mu.
Kamar wani abubuwa gwamnati take yi?
To musamman na farko da shi ne akwai matsaloli wanda ya zama to na yau da kullum matsalar rayuwa musamman matsalar samun makamashi da matsalar samun ruwa na sha. Da kuma matsalar rashin lafiya na ciwon ɗan sankarau inda gwamnati ya nuna kamar ya kasa cikin tahiya. Biyu kuma shi ne matsalar yawan dafite da aka ɗauki aka ce an ƙara yawan dafite musamman guda Satumba 2 a cikin wanga lokacin da muke cikin mawuyacin hali an ce al'umma ta ƙaru in al'umma ta ƙaru sai a ƙara yawan dafite. Muna mamakin ya za a ce yana jagoranci na gari a ce irin wannan abu yana faruwa. Na uku kuma shi ne musamman matsalolin da muke da tsakaninmu da shi gwamnati da shi da sauran mutanen kasashen waje musamman kasashen Turawa inda yake abubuwa da dama kamar ya sai da kasar zuwa gare su abin da suke so suke yi a cikin kasanmu.
Yanzu zanga-zangar da kuka yi me ya haifar?
Abin da yawa shi ne ga sun zo sun mamaye mu da ƙasa amma duk da zaman nasu a cikin ƙasa sun ce sun zo su kama mu ne amma bai hana ba. Duk lokaci zuwa lokaci ana iya kawo muna hari a cikin ƙasa a zo ai muna ɓanna kuma ana neman labari ana neman hanya ba a samu ba bayani. Ba magana siyasa ba ce magana ce ta kishin ƙasa magana ce ta san ƙasa magana ce ta wa kai magana ce ta kare ƙasa magana ce ta mutuncin ƙasa. Shi an mu harin muke sa tsammani nan da gaba insha Allah ta'ala ba ma zan canja mai ba ɗaya ne za mu sa kira a faɗin ƙasa gaba ɗaya domin a tunkari wannan maganganu. A yi yakin da zai sa dole wanda suke musu tsayin musu gindi a cikin a nan Niger ya zamanto su jara kuma dole su fasa su kansu kuma su gane da ba za mu yi yarda ba muna sa ido muna kallo ana zuwa ana muna yaudara ana muna zalunci ana muna zambatukan aminci.
Malam Nuhu, gwamnati ta ce wani abu yanzu game da musamman ma shi wannan zanga-zanga da kuka mala baya-bayan nan?
A yanzu dai muna jira tunda mun yi mu dai mun sa kira mun gwasanta musu kuma sun ga alamun lalle da gaske ake tunda duk lokacin da ake jan hankalinsu ana tsini da cikin rediyo a ce kaza ganin su kamar wasa ne kamar almara ce tunda dama ai mun jima muna yi tare da su. Kana tunai kamin su su zo iko a yau ɗin nan mun jima muna gwagwarmaya suna tare suna baya gare mu muna yin gwagwarmaya. A yanzu an zo an juya yau suke iko waɗancan su ma sun koma ƴan adawa su ma suna nan kenan a yau ɗin nan ai duk muna ganin su mun san da su mun gane duka waɗannan ƴan siyasar da kake gani hankalin yaudara ce gare su hankalin zalunci gare su ba dan kasa suke yi ba dan kanun su suke yi abinda suke nema matsayi dan su gyara kanun su da su da iyalin su da karban su amma ba abinda ya samu suke da kukan kasa dan shi ka gani da ɗan adawa da ɗan iko duk wasu guda uban su guda mun ga wasu guda uban su guda abinda muke ma kokowa talaka bawon Allah shi gane babu mai yi sai Allah kun ba wanda ya sai sai Allah kuma mu tashi mu kamma kanmu mu tashi dare da rana babu zancen bangare ko bangare insha Allah ta'ala nan da kwanaki kaɗan kuma za mu yi nazari mu gani in ba su ɗauki matakan nuna alamun sun ji abin da muka faɗi ba to insha Allah ta'ala za mu ci gaba da yin wannan ɗauka wannan matakai illa masha Allah inda za mu ganin baya gare su.
Malam Nuhu, a Najeriya kaga akwai ƙungiyar gwagwarmaya wadda ake cewa Bring Back Our Girls, ita zaman dushen take akan yaran ɗalibai Chibok da aka sace, kuna da wani shiri na shirya kamar wani abu kamar wannan?
A'a, ai mu ka san kamin wannan gazancen su fara ai mun jima muna yi yau wannan da kake ga mu yana kokowa yau shekara mu 25 muna yin ta ba yanzu ne muka fara ba yau bane za mu neman hanyar da za mu bi tun yau shekara 25 muke wannan kokowa waɗanda muka ba amana suka zalunci a ƙasa suka cuci amma suka ci amana ƙasa suka ci amana al'umma ya zamanto yau suke iko a Niger suke iko babu abin da ga hana mun koyi waɗancan jiya yau ma su ma intact cancanta a kore su duk abin da za a iya yi na akila sadda a yi iko mulki na gari wanda zai taimaka ma al'umma mu shi muke kenan babu zanta a nuna zanta a siyasa ce haka ina ruwanmu da siyasar da ba ta unwani al'umma ina ruwanmu da siyasar da ba ta cikin ƙasa ina ruwanmu da gwamnatin da babu ruwan shi da mutuncin ƙasa abinda ya dame shi su sai da ƙasa su sai da mutuncin su ko dan su suna neman su kare samu iko ko ta wani hali su ci gaba da danne mutane da mulkin kama karya wannan ya kare insha Allah ta'ala wannan zancen ya kare.
Madalla Nuhu Arzika kenan shugaban ƙungiyar fararen hula a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar. Mun gode sosai Nuhu Arzika. Madalla yanzu kuma ga Grace ta kawo shirin bishara.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da Lahadi. Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Idan kuna biye da mu shirin yana Jos Fadar gwamnatin jihar Plateau inda Ecclesiar ƴan uwa a Najeriya EYN ta gudanar da babban taron ta na ƙasa karan farko sakamakon tashe-tashen hankali da membobin Ecclesiar suka yi fama da su a jihar Adamawa inda cibiyar Ecclesiar take wanda ya sanadin rasa matsugunan membobinta da dama. Martha Steven Jimo wakiliyar DCC Jos a wajen taron ta bayyana ma wakiliyar mu Zainab Babaji irin haɗin kan da suke nema daga al'umma.
Kira da muke shine waɗanda sun samu kansu a cikin halin da kamar nada su yi kokari su taimaka ma waɗanda suna cikin damuwa. Gwamnati kuma wannan mataki da suka ɗauka na yaki waɗannan ƴan ɓata gari ɗin nan yana da kyau su ci gaba da shi. Sannan kuma kwanan baya ma shi gwamnati ma sun aiko mana abinci a nan da aka raba ma mutane. Da Ecclesiar da dama na cikin Jos da zai saura wurare suna ta kawo kayan abinci kuɗaɗe da sutura. To jama'a suna kokari, addu'a na shine Ubangiji ya ƙara musu ƙarfi domin a lura da waɗanda ba su da shi domin mu tafi tare mu rage wahala ma waɗanda sun samu kansu a cikin wannan tashin hankali.
Roda Aimu kuma ni ne chairman na planning committee na taruwar majalisa na 2015. Taruwar majalisa na 2015 taruwa ce wadda take hada kan dukkan pastoci na Ecclesiar ƴan uwa a Najeriya da kuma wakilai na dukkan ecclesiyoyi Ecclesiar ƴan uwa a Najeriya da kuma pastoci waɗanda suka yi retire wanda suka yi aiki da Ecclesiar ƴan uwa a Najeriya, sa'annan kuma da turawanmu kawayenmu wanda suke daga America da kuma kasashe na Turai. So babban taruwa ce, ita ce taruwa wadda ta fi gagaruma a cikin Ecclesiar EYN.
To da yake na ganka matashi kuma kun taso daga can jihar Adamawa inda cibiyar wannan Ecclesiar take, waɗanne matsaloli ne ku matasa kuka fuskanta musamman a lokacin waɗannan tashe-tashen hankula, sannan yaya kuka ƙarfafa membobinku wato masu bin almasihu?
Matsaloli da aka shiga ya fi gaban misali. Abinda zai sa mutane su fanzama su bar gidajensu, abinda zai wahala da zai kai uwa ta so jefar da ƴarta ko ɗanta ai turi ya kai bango. Matasa sun shiga wani hali na kakani kayi, domin duk wannan abun idan ta taso galibi yana ta karewa akan matasa ne. Saboda haka halin da matasa yanzu a haka suke ciki a cikin Ecclesiar, an raba su da makarantu, an raba su da ayyukansu, an raba su da abubuwa da yawa na yau da kullum. Hali da kenan matasa suka shiga. Game da yadda muke karfafa matasa da kuma ƴaƴan Ecclesiar gabaki ɗaya shine muna dada fadakar da mutane cewa Almasihu Yesu shugaban ban gaskiyarmu ya riga ya fadakar da mu, ya riga ya gaya mana cewa lokaci na zuwa da zamu fuskanci irin waɗannan matsaloli, amma mu jimre domin littafi mai sarki yace iyakan waɗanda suka jimre har zuwa matuka su ne za su tsira. To muna karfafa mutane cewa waɗannan abubuwa da muke karanta cikin littafi mai sarki alamu na ƙarshen zamani, to lokacin fa ya zo, saboda haka kowa ya dage cikin ban gaskiyarsa.
Da yake kana matashi har yanzu, waɗanne shirye-shirye kuke yi na inganta ganin kaman tunda matasan nan sun tagayyara ku inganta rayuwansu ta hanyar sana'o'i ko kuma ku karfafa su dai yanda za su nemi abin kansu?
Kamar yadda kika sani, idan mutum ya fada cikin wahala, bukata na fari shine me zai ci, bayan ciki ya koshi ina zai kwanta, bayan ya samu makwanci to me zai yi domin ya ci gaba da rayuwa. To abinda Ecclesiar ta yi da wannan damuwa ta tashi da farko shine a tabbatar mutane sun samu abinda za su ci, a tabbatar kuma sun samu matsuguni. Ecclesiar ta yi kokari ta tanada wurare daban-daban inda dai aka dan tsugunar da mutane, waɗansu wurare ma an saye filaye domin mutane su iya gini ga waɗanda ba su da zuciya su sake koma inda aka kore su. Sa'annan har yanzu Ecclesiar ta kinkiro wata department ana kiranta relief department, a cikin ayyukanta za ta koyar da mutane yadda za su manta da abubuwa da riga sun faru, sa'annan kuma a biyo baya da yadda za a koya ma mutane sana'a. Domin wani watakila aikin sa noma ne, ya bar inda noman yake, yanzu ya zo wani wuri da bashi da gona, bashi da gonan kakansa a wurin, amma dole kuma ya rayuwa. Irin waɗannan dole a koya musu kananan masana'antu da za su iya koya su yi domin su ci gaba da rayuwa. Wannan shine tunani da Ecclesia take ciki.
To amma akwai har yanzu waɗansu matsalolin da kake ganin ya kamata duniya ta sani?
A gaskiya muna kira bisa ga duniya. Muna godewa ƴan jaridu suna dan kokari sosai domin su yada abubuwa da suke faruwa. Amma har yanzu ina gani kaman mutane da yawa a duniya sun jahilci ainihin abubuwa da ke faruwa da irin wahaloli da mutane suke a ciki. Ina so in sanarwa duniya. Duniya fa ta sani cewa gabas maso kudancin Najeriya tana cikin matsi sosai. Mutane suna cikin wahala. Bai dade ba na taso daga Chibok, naje Chibok domin ni mutumin Chibok ne. Naga irin wahaloli da mutane suke ciki.
Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakiliyar mu Zainab Babaji da ta taimaka wajen nasarar shirin da kuma Adeyemi Adela Jade daidaita sautin shirin Alheri ke cewa barik salama Allah uba. Da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
Madalla a gari da Gres. Kafin makarkar shirin ga Mahmud ya kawo takaitattun labaran duniya.
To shugaba Barack Obama na Amurka ya isa Jamus inda yake halartar taron koli na kasashen duniya bakwai da suka fi karfin tattalin arziki na G7. An ga Mr. Obama a wani wato a wajen taron wanda ake kira Bavarian Village tare da shugaban gwamnatin Jamus Angela Merkel. Yayin da ake dakon jawaban da shugabannin za su gabatar a wannan taro. Shugaba Obama ya ce yana sa ran zai gana da takwarar aikinsa Merkel a gefen taron kan makomar dangantakar kasashen biyu da kuma yadda za su fuskanci batun takurawar da Rasha ke yi wa Ukraine. A nata ɓangaren dai Merkel ta kwatanta Amurka a matsayin ƙawa da abokiyar hulɗa. Wani jami'in tsaron Birtaniya ya ce sun samu rahotannin da ke cewa kimanin mutane miliyan 1 daga ƙasar Libya na shirin tsallaka tekun Mediterranean mai cike da haɗari domin samun ingantaccen rayuwa a nahiyar Turai. Captain Nick Cook Prest ya ce akwai bayanai da ke nuna cewa wasu bakin haure 450 zuwa 500 suna jira a bakin teku domin a kwashe su zuwa nahiyar Turai daga Libyan. A yau Lahadi, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce an aika da wani jirgin ruwan kasar mai suna Bulwark ya cici wasu bakin haure 500 bayan da wani jirgi mai saukar ungulu ya hangi kwalekwalensu yana galantoyi akan tekun. Dakarun kasar Isra'ila sun tabbatar da kai wani hari na sama a arewacin yankin Gaza. Wannan a cewar dakarun martani ne ga harbo roka da yankuna da ke karkashin Hamas suka yi zuwa kudancin Isra'ilan. Ya zuwa yau Lahadi babu bayanai da ke nuna ko akwai wanda ya jikkata a waɗannan wato harare a ɓangarorin biyu.
To madalla Muhammad da takaitattun labaran duniya. Jama'a abinda shirin nan baki ɗaya a yau ya tada kenan. Sai kuma da sanya asuba idan Allah ya saka mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Ni zan bar dan shi Mahmud Lalo da ya kawo mana cikakkun labaran duniya da kuma Doris Darson da ta da sauti ta bada umarni. Sai injinan mu Bill Andreades ni Bello Galadanci. Daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.